إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke yin sa a masallacin da ke kofar asibitin tarayya wato FMC cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi ne da muke karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam wallafan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Allah masa rahama wannan ita ce halka ta 17 a wannan yammaci na Laraba 4 ga watan Jumadal Akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2022 har yanzu muna cikin babul khala'i wal istitaba babin da ya kunshi hadisai da suke dauke da bayani kan ladubban makewayi ko shiga makewayi da kuma tsarki a wannan babi mun tsaya kan hadisin Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa gaba daya hadisin da yayi bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburbura guda biyu a makabartan mutan Madina wato Baqi'ul Gharqad kenan ya wuce wasu kaburbura guda biyu sai ya ce lallai ma'abota waɗannan kaburbura guda biyu ana gana musu azaba ba komai yasa ake gana musu azaba ba ko kuma abin da yasa ake gana musu azaba ba abu bane wanda yake mai girma a gare su wajen aikata shi inda sun so su aikata ma'ana ba abu bane wanda zai musu wahalan kubucewa ko fita daga cikinsa ko kubce masa ko kaurace masa ta yanda za su kubuta daga azaba Allah madaukakin sarki shine annabi yayi bayani sallallahu alaihi wasallam cewa na daya daga cikinsu baya kyautata tsarkaka daga fitsari dayan kuma yana yawo da annamimanci dan ya bata tsakanin mutane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tinkar dibino ya raba ta gida biyu wacce take danya ya dasa rabi a wannan kabarin sauran rabin kuma ya dasa shi a daya kabarin sai ya ce akwai fatan a sassauta musu azaba su ma abota wannan kaburbura guda biyu matukar waɗannan tinkan dibino da ya dasa akan kaburbura guda biyun basu bushe ba to wannan hadisi da muka karanta shi a makon da ya gabata mun ce yana kunshe da darussa da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa waɗanda malamai suka fitar da su an fitar da darussa da fa'idoji karkashin hadisin nan da basu gaza 30 ba to amma kuma lokaci ba zai ba mu dama duka mu kawo su ba sai dai za mu dauki waɗanda suke mafi muhimmanci a gare mu sai mu kawo koda rabi ne koda rabin wanda malamai suka ambata ne fa'ida ta farko da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta na waɗannan mutane guda biyu da ake azabtar da su cikin kaburburan su zamu fahimci cewa hadisin dalili ne kan cewa akwai azaba cikin kabari kamar yadda akwai ni'ima cikin kabari, sannan azabar kabari takan kasance har ga musulmi ma, tunda waɗannan mutane guda biyu ai musulmai ne, inda ba musulmai bane annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai ma musu ceto ba, saboda aikin da annabi ya yi ceto ne. To ceton annabi kuma babu ita ga wanda yake kafu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da takalminsa wa Abu Huraira, Allah ya yarda shi, ya ce masa ya zaga bayan wannan katangan, duk wanda ya haɗu da shi baya shirka da Allah ko kaɗan, ya masa albishir da cetonsa. Ka kenan wanda yake kafiri ba shi ba ceton annabi. Sannan ma Allah a cikin Alkur'ani cewa yayi wa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin. Sai Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina. Wannan ana magana ne kan kafirai. Kafirai ceton masu ceto ba za ta amfane su ba. Kaga kenan wannan ceto da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa waɗannan mutane guda biyu, wannan ya nuna musulmai ne. Kenan kamar yadda kafiri zai samu kansa cikin azaba ta kabari, musulmi ma zai iya samun kansa cikin azabar kabarin. Allah ya tsiratar da mu. To wannan zai zama hadisin nan da muka karanta a raddi ma wasu cikin ƴan bid'a da suke musanta azabar kabari. Ga hadisi dai ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya tabbatar da haka din, kuma hadisan da suka zo wanda suke tabbatar da cewa cikin kabari akwai azaba ga kafirai da kuma masu sako ba hadisi ɗaya bane ba biyu ba, suna nan bila adadin, suna nan ratata. Shi yasa imamul Baihaqi, ai muna jin Baihaqi ma'abocin hadisi, Allah ya masa rahama, ya wallafa littafi da ya kira littafin ithbatu azabil qabr, tabbatar da azaban kabari. Littafi ne su kutum ya rubuta. A cikin wannan littafi da ya rubuta ya kawo hadisai guda 39 na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke dauke da bayani kan azaban kabari. Ta kenan babu ma wani batun a musanta wannan al'amari, saboda ya tabbata cikin nassi na Alkur'ani, kuma ya tabbata cikin nassoshi na hadisi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu. Kaga wannan ya nuna kenan a cikin kabari ne, tunda Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu, kenan tun ma kafin tashin alkiyama. Annaru yu'raduna 'alaiha, wuta za a yi ta bijiro musu da ita, ana gana musu azaba. Kenan daga cikin nau'ukan azaban kabari akwai bijiro da wuta, tun daga ayar Qur'ani ta bayyana. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, safe da maraice za a yi ta bijiro musu da wuta, ana gana musu azaba da ita a cikin kaburburansu. Allah ya tsiratar da ku. Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'a, ranan da alkiyama za ta tsaya. Ka kenan yanzu kafin alkiyama ce ta tsaya ake bijiro musu da wuta, ake gana musu azaba. Allah sai ya ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab, da fir'auna da wanda suka bi shi, da wanda suka aiki irin nasa, suka bi tafarki irin nasa, Allah ya ce adkhiluhum ashadda al'azab, ku shigar da su azaba wacce take tsanani, ma'ana azabar da suke ciki ta kabari, wacce za a shigar da su na ranar tashin kiyama ta ninka ta kabari. Shi yasa ya ce me ashadda al'azab. To akwai hadisai kuma suna nan ba iyaka da aka samo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da suke tabbatar da cewa tabbas akwai azaba cikin kabari, kuma akwai ni'ima cikin kabari. Daga cikin hadisan, wannan hadisi da muka karanta na Ibn Abbas, Allah ya yarda da shi, wanda annabi ya wuce kaburbura guda biyu ya ce ma abotansu ana musu azaba. Akwai kuma hadisi na Al-Bara'u ibn Azibin, Allah ya yarda da shi, yake bada labari cewa wata rana sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa janazar wani mutum cikin mutan Madina. Yace da suka je zuwa ga kabari din aka tona aka burne wannan mamaci da ya rasu wannan mutumin Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi guri sai ya zauna inji Al-Bara ibn Azib yake bada labari yace sai muka zauna kewaye da Annabi gefen Annabi muka kewaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan kaga yanda muka zauna muna kewaye da Annabi kai ka ce tsuntsaye ne akan akawunan mu ka san idan tsuntsu ya sauka kanka baka so ya fira ya tashi ba za ka yi motsi ba kenan yanda suka zauna suka yi tsam da rayukansu ko motsi ba su yi wannan na nuna cewar suna masu ladabi da girmama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Annabi ya dauki yar dan karamin sanda haka yana caccaka shi a kan ƙasa can da Annabi kansa a sunkuye yake sai ya dago da kansa sai yake cewa sahabbansa ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari Annabi ya faɗi wannan sau biyu ko sau uku Bara'u dan Azib ya yi kokonto imma ko ya faɗa sau biyu ya ce ista'idu billahi min azabil qabr ista'idu billahi min azabil qabr ko kuma ya faɗa sau uku ista'idu billahi min azabil qabr ista'idu billahi min azabil qabr ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azaban kabari ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari kaga tunda Annabi yake umurtar su su nemi tsarin Allah madaukakin sarki kaga wannan zai tabbatar maka cewa tabbas akwai azaba a cikin kabari ga wanda ya cancance ta wannan hadisi Abu Dauda ya fitar da shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce akwai hadisi kuma na Abu Huraira Allah yarda da shi wanda Imam Tirmidhi ya fitar cikin sunan dinsa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace isnadin sa mai inganci ne shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ista'idu billahi min azabil qabr wasta'idu billahi min fitna min azabin nar wasta'idu billahi min fitnatil masih ad-dajjal wasta'idu billahi min fitnatil mahya wal mamat abubuwa guda hudu annabi yace ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azaban wutan jahannama ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga fitinar dajjal dajjal zai zo da fitina iri to ku nemi Allah ya tseratar da ku daga fitinarsa sannan kuma ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki ya tseratar da ku daga fitinar rayuwa da mutuwa rayuwa tana cike da fitintunu iri sannan mutuwa ita ma takan zo da fitina irin tata to ku nemi Allah madaukakin sarki duka waɗannan fitintunu guda hudu ya tseratar da ku daga gare su inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma dalili ne da zai tabbatar mana cewa akwai azaba a cikin kabari har ila yau akwai hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita da take bada labari cewa Annabi duk lokacin da yazo sallah idan yazo yayi tahiyya ya kammala yana neman Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu Allah ya tseratar da shi daga azabar kabari Allah ya tseratar da shi daga azabar wutan jahannama Allah ya tseratar da shi daga fitintunun mutuwa da rayuwa sannan Allah ya tseratar da shi daga fitinar masihid dajjal a wata riwayar kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga azabar kabari Allah ya tseratar da shi daga fitinar rayuwa da mutuwa Allah ya tseratar da shi daga fitinar masihid dajjal Allah ya tseratar da shi daga bashi saboda bashi mummunan abu ne bashi idan yayi kaka tutu kan mutum sai ya sa shi ƙarya zai iya sa mutum yayi ƙarya sannan zai iya sa mutum yayi rashin gaskiya zai iya sa mutum yayi ha'inci zai iya sa mutum ya ci riba zai iya sa mutum ya ci haramu abubuwa da yawa da bashi ke haifarwa to shine Annabi idan yazo sallar sa a ƙarshen tahiyya yake roƙon Allah ya tseratar da shi daga waɗannan abubuwa guda hudu saboda mugunyarsu saboda illarsu to kaga wannan kadan daga cikin dalilai da za su tabbatar mana cewa lallai akwai azaba a cikin kabari kamar yadda akwai ni'ima a cikin kabari to wannan hadisi tabbas za mu dauki fa'ida mai girma karkashin wannan hadisi cewa akwai azaba a cikin kabari Allah ya tsiratar da mu fa'ida ta biyu da za mu dauka karkashin wannan hadisi zai zama raddi ne ga wani jinsi cikin jinsi na yan bid'a mun san yan bid'a suna da yawa akwai yan bid'an da wata kilma mu anan ba mu san su ba amma kuma wani zai iya tasirantuwa da aqida irin tasu bai sani ba akwai yan bid'an da ake kiran su al-murji'a galibi idan ka bibi musulmai kana tambayan su kun san murji'a da yawa zaka ji sun ce maka ba su sani ba tare da cewa aqidar waɗannan mutane za iya samun ta tattare da wasu sashe na musulmai amma kuma ba su san waɗannan mutane ba su waɗannan mutane daga cikin aqidar su shine suna cewa wai la yadurru ma'al imani ma'siya kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a maganar su ta ƙarshen daidaice haka take amma maganar su ta farkon akwai kuskure ciki suka ce wai la yadurru ma'al imani ma'siya idan kai dai mumini ne duk sabon da zakai ba zai cutar da kai ba wannan aqidar su ne yanzu waɗannan mutane guda biyu sabon da suka yi bai cutar da su ba wanda baya tsarkakuwa daga fitsari rashin tsarkakuwa daga fitsari bai cutar da shi ba a kabarin sa kaga ya saba maganar su sannan mai yawo da annabimanci yawon da yake da annabimanci bai cutar da shi a kabari ba to su a gurin su in dai ka zama mumini ka aikata abin da kaga dama kaga wannan aikin ka je ka sha giya ka je ka yi sata in dai kai mumini ne duk ba zai cutar da kai ba shine aqidar su kaga wannan mummuna aqida ce wai la yadurru ma'al imani ma'siya in dai kana da imani duk sabon da za ka yi ba zai cutar da kai ba kai kan ka hautu dun munsira in dai kai mumini ne a ƙarshe kuma suka ce kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a kamar yadda da'a ba zai amfane ka ba matukar kai kafiri ne wannan magana haka take kafiri duk da'an da zai aikin banza ne kaga maganar su ta ƙarshe haka ce Allah ya ce wa kadimna ila ma aimilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura kafirai duk aikin da za su yi na alheri Allah zai maida aikin kura abin shekewa ba ta da amfani wannan aikin ba shi da muhimmanci gurin Allah me yasa saboda an rasa musulunci kenan ba aikin da mutum zai yi ya zama karɓaɓɓe gurin Allah madaukakin sarki sai da me sai da imani sai da musulunci amma in aka rasa musulunci duk abin da zai yi ya ciyar ya yi kyauta ya sadar da zumunta ya yi aikin banza Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin kawunanta ana ce masa Ibnu Jud'an mutum ne mutumin kirki yana ciyarwa yana kyauta yana sadar da zumunta yana kaza yana kaza yana tausayawa marasshi sai ya rasu a zamanin jahiliya kan addinin bautan gumaka sai Aisha take tambayan annabi tace ya rasulullah ibnu jud'an mutumin kirki ne a zamanin jahiliya yana ciyarwa yana kyauta yana sadar da zumunta yana umurni a kyakkyawan abu shin ayyukan da yayi za su amfane shi annabi ya ce ba zai amfane shi ba saboda daidai da rana daya bai taba fadin kalmar tauhidi ba bai taba cewa Allah ka gafarta min zunubaina ba ranan tashin kiyama ana ba musulmi bane annabi ya nuna mata to kaga maganar su gaba farko ta saba wa nasoshi gaba ta biyu kuma tana da daida nasoshi to wannan hadisi da muka karanta da annabi yayi bayanin cewa ana yi wa waɗannan mutane guda biyu azaba kaga raddi ne ga waɗannan mutane wanda suke yan bid'a abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta azabar kabari da za a yi wa bawa wanda ya cancanci a masa wannan azaban ana yi ne wa gangan jiki da ruhi gangan jiki da ruhi saboda mutum lokacin da aka birne shi aka sa shi a cikin kabarinsa mun san gangan jikin ne kawai aka birne babu me babu ruhi babu rai me yasa saboda ran mutum a lokacin da ya zo mutuwa mala'iku suna zuwa su ɗauke ta su tafi da ita idan ran mumini ne za ta samu ta ratsa ta wuce sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai kuma mala'iku za su yi ta buɗe ƙofa ga ran mumini suna masa maraba suna jinjina masa idan kuma ran kafiri ne da fasiki da fajiri da munafiki kofar ma ba za a bude ba kofar sama din idan mala'ikun suka tafi da ran nasa ran za ta zama tana wari to mala'ikun da suke gadin sama kofar sama ta daya za su ce wannan wani rai ne mai wari haka to sai su mala'ikun da suka taho da ran nasa su ambace shi da munanan sunayensa da aka san shi da su a nan duniya shi yasa ba a so mutun ya sa kansa mummunan suna yana da hatsari sosai yana da illa matasa sai kaga suna kansu laqabi irin na yan kwallo kuma in ka duba laqabin sai ga bashi da wani ma'ana mai kyau wasu kuma sai kaga suna wa kawunan su laqabi irin na mawaka mawakan makafirai to in ka duba kuma irin waɗannan laqabin sai kaga bashi da wani ma'ana mai kyau to mutun ya guji sanya wa kansa mummunan suna bi salismul fusuq ba'da al-iman qir da suna na fasikanci suna na fajirci ba mutun ya zama mumin ta za a yi kai kwadayin mummunan suna wa kanka to wannan zai jefa mutun cikin hatsari wannan mala'iku za su ambace shi da mafi munin sunansa sai su mala'ikun da suke gadin sama su ce a wannan ba umurce mu mu bude masa ba sai a koma da ransa can kasa kasa ta bakwai لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى تلج الجمل في سم الخياط بذا تببو لموس قوف السماء تو كاغا لوكا تند متن يرسو رنسا يابرغن غنج كنسا تو أما لوكا تند أكا جي أكا سن ياشي تكين كبل كما ريد ديزو تكين حديث براء دان آزم واندمون أمبتي ساشن سأزو إمام أحمد يافد شي تكين مسند دنسا Imam Abu Dauda shi ma fitar cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Wannan hadisi na Bara dan Azib Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mu'minai kuma ya ambaci kafirai da fasikai yanda ake daukar rayukansu. To Annabi sai yake ba da labarin cewar ran mu'mini idan aka fita da ita za a tashi da ita a tafi da ita can sama. A can za a batta har sai an zo da gangan jikinsa an sa ta cikin kabari sai a dawo masa da ransa lokacin da aka sa shi cikin kabari za a dawo masa da ransa cikin gangan jikinsa haka shi ma fajiri da fasiki da munafiki da kafiri da rayukansu aka tafi da su can cikin kasa ta bakwai su ma a lokacin da aka sanya su a cikin kaburburansu za a dawo musu da rayukansu cikin jikinsu inji annabi sallallahu alaihi wasallam to idan mumini ne a lokacin da aka dawo masa da ransa cikin gangan jikinsa mala'iku guda biyu za su zo da ake ce musu munkar da nakir idan suka zo za su tada shi su zaunar da shi saboda me yanzu an sa masa ransa a cikin gangan jikinsa sai su tambaye shi su ce man rabbuk wa ma dinuk wa ma za taqulu fi rajulin ladhi bu'itha fikum wane ne ubangijinka menene addininka me zaka fadi game da mutumin da aka aika cikin ku shine annabi sallallahu alaihi wasallam to in mumini ne zai amsa kyakkyawar amsa ingantacciyar amsa sai a ji mu sai mala'ikun nan su ji murya daga sama a ce sadaka abdi bawa na yayi gaskiya wa furshu lahu min aljanna kuma sa shimfidi daga gidan aljanna sai a masa shimfidi shimfidi na gidan aljanna a cikin kabarinsa sai a bude masa gidan wuta ya ganta da irin azabar da ke cikin ta sai a ce da ka kaucewa umurnin Allah ka saba wa Allah da can zaka shiga to amma yanzu tunda ka bi umurnin Allah baka saba Allah ba Allah ya haramta maka shiganta sai a rufe ta sai a bude masa aljanna ya gani imominta sai a ce to wannan ita ce makomarka ni'ima aljanna tana buso masa cikin kabari sai ce ina ma ai tashin kiyama yanzu to anan zai fahimci cewa duk rayuwar da yayi tayi a duniya fa wahala yayi tasha yanzu ne fara samun ni'ima yanzu ne fara samun daula yanzu ne fara samun kwanciyar hankali to kaga a babban abin da zamu dauka karkashin wannan an dawo masa da me ransa gangan jikinsa anan zai tashan ni'ima yana shan dadi gabanin ai tashin kiyama to shi kuma kafiri da fajiri da munafiki su kuma idan aka dawo musu da rayukan nasu cikin gangan jikinsu mala'iku za su zo musu kamar yadda suka je wa mumin in suka je mala'iku guda biyun sai su tada shi sai su masa irin tambayar da suke suka yi wa mumin man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi rajulin ladhi bu'itha fikum waye ubangijinka menene addininka me zaka fadi game da mutumin da aka aika cikin ku koda musulmi ne in fajiri ne fasiki ne sai ya dimauce kasa bada amsa gashi yanzu a nan duniya da zaka tambaye shi waye ubangijinka zai ce ma Allah menene addininka zai ce musulunci me zaka fadi game da wanda aka aiko sai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma can sai ya kasa saboda mutumin banza ne sai ya kasa ya nemi amsan ya rasa sai ya ce ha ha la adil za su kwaka masa guduma duk wani rai da ke kewaye da gurin zai ji wannan ƙara da zai yi zai kururuwa yayi ƙara duk wata halitta Allah za ta ji wannan ƙaran nasu saban da mutum da aljan mutum da aljan su ne kawai ba za su ji to anan za a bude masa gidan aljanna ya gani imomi da daula da walwala a ce da kai da'a wa Allah madaukakin sarki ka kiyaye dokokin Allah da nan zaka shiga sai a rufe ta a ce amma ba kai ba shiganta wannan in kafiri ne sai a bude masa gidan wuta a ce nan ne mako makka in kuma mumini ne wanda ko kuma musulmi ne mai sabo sai a ce da kai da'a wa Allah da karin farko nan zaka shiga ma'ana karin farko ba za ka shiga can ba amma tunda ka bije masa karin farko ba za ka shiga ba saboda musulmi baya dawwama a wuta sai a bude masa wuta a ce to amma Allah zai ma azaba da ita sai a ta buso masa azaba wutan jahannama yana cikin kabarin su sai ya ce kai Allah karkai tashin kiyama saboda ya san in akai tashin kiyama fitinar da yake ciki na yanzu na tashin kiyama za ta ninkata shine wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab to kaga wannan hadisi dalili ne da ya tabbatar mana da cewa azaba da za a yi wa wanda suka cancanci a musu azaba cikin kabari za a yi wa gangan jiki da ruhin su ne saboda duk wanda aka sa shi cikin kabarin sa za a dawo masa da ruhin sa gangan jikin sa fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta lalle yana daga cikin abubuwan da suke sabbaba azaban kabari rashin tsarkaka daga fitsari wato daga cikin abubuwan da suke jefa mutum cikin azabar kabari akwai rashin tsarkaka daga fitsari shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace aksaru azabil qabri min al bauli galibin azabar kabari da ake yi wa musulmai ana musu ne saboda fitsari ba sa tsayuwa su tsarkaka sosai daga fitsari sai su yi je kanayika suka yi fitsari ba za su yi tsarki cikakke ba shikenan sai su tashi suna gaggawa to wannan sautari da dama yakan jefa mutane a cikin azaba ta kabari Allah ya tsiratar da mu fa'ida ta biyar da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta lallai rashin tsarkaka daga najasa lokacin da mutum ya fidda najasa daga jikinsa rashin kokarin ya ga ya tsarkaku wannan laifi ne mai girma wanda yana cikin kaba'irud dhunub wato yana cikin manya-manyan laifuffuka manya-manyan laifuffuka kuma mun san suna da hatsari suna da illoli masu tarin yawa sukan haramta wa bawa falala masu tarin yawa na Allah madaukakin sarki wanda mun yi bayanin su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yanzu Allah madaukakin sarki a ranar arfa ba yana kankare wa bayi zulubansu ba duk wanda ya azumin wata ranar arfa ai ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah yana kankara zunubin bara da kuma tabari ranar arfa duk wanda ya azumci ranar arfa to amma matsalar da za a samu malamai suka ce wanda yake aikata babban zunubi shi ba zai shiga wannan gafara ba to sai gashi abu ne wanda kana ganin shi karamin abu bai taka kara karya ba sai ya hana ka wannan falala mai girma ta Allah madaukakin sarki rashin tsarkaka daga najasa kiyales da najasa wannan alhamdulillah maza Allah ya tsiratar da su mata su suka fi hada cikin wannan ramin mata su suka fi fada cikin wannan ramin saboda abubuwa na najasa da suke kewaye da su irin su jinin al'ada, irin su jinin biki, ga kuma in tana shayarwa tana da karamin yaro zai mata fitsari, zai mata kashi da sauransu. To kaga wannan al'amari ne wanda dole ne mata su yi taka tsantsan, saboda yana cikin manya-manyan zunubai, rashin tsarkaka daga najasa. Kenan akan so mutum ya zamanto yana kokari iya iyawansa yana tsarkaka daga najasa, kar ya zauna da najasa, saboda rashin tsarkaka daga najasa yana cikin manyan zunubai. Yanzu shi wannan me ya jefa shi cikin azaba ta cikin kabari, ɗaya daga cikin su mutum na farko, saboda rashin tsarkaka daga fitsari. To kaga in ko har haka ne, dole musulmi ya yi taka tsantsan game da najasa, kar ya zamanto yana sakaci da najasa. Matukar najasa ta fita daga jikinsa, kokari ya tsaftace jikin. Matukar najasa ta taba gangan jikinsa, kokari ya tsaftace. Matukar najasa ta taba tufafinsa, kokari ya tsaftace. Matukar najasa ta taba gurin ibadarsa, kokari ya tsarkake, saboda rashin tsarkakewan babban laifi ne wanda zai iya haramtawa bawa falala wacce take mai tarin yawa ta Allah madaukakin sarki. Fa'ida ta shida da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, annamimanci shi ma babban zunubi ne, yana cikin kaba'irul dhunub, yana cikin manya-manyan zunubai, wanda shi ma idan mutum ya zamanto ɗabi'arsa kenan, halinsa kenan, annamimanci ya haɗa tsakanin wannan da wannan, ya haɗa tsakanin gidan nan da gidan can, ya haɗa tsakanin anguwan nan da anguwan can, a samu gaba da ƙiyayya da rashin fahimtar juna, to wannan shi ma zai iya rasa falala wanda suke masu tarin yawa na Allah madaukakin sarki. Wannan gafara da Allah zai yi wa waɗanda suka yi azumin ranar Arafa, shi sai Allah haramta masa, saboda yana aikata babban zunubi. Allah kuma ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, in kun nisanci manya-manyan laifuffuka da muka hane ku sai mu kankare muku kananun. Shi yasa a wancan hadisi na Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadana kaffaratun lima bainahunna majtanibal kaba'ir, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Salloli guda biyar da muke yi dare da wuni, da kuma sallar juma'a da muke duk sati sati, da kuma azumin watan Ramadana da muke duk shekara shekara, to ana kankare mana abin da ke tsakaninsu. Yanzu abin da ke tsakanin magariba da isha, zunubin da bawa ya za a kankare masa, zunubin da ya tsakanin isha da asuba za a kankare masa, zunubin da ya yi tsakanin juma'a da ta wuce da wannan juma'a za a kankare masa, zunubin da ya tsakanin Ramadan din da ta wuce da Ramadan din da ta zo za a kankare masa, amma da sharadi idan an nisanci manya-manyan laifuffuka. Kenan yanzu wanda ke aikata manya-manyan laifuffuka zai yi ta sallolin ba a kankare masa zunubansa, zai je juma'an nan, ya je wancan juma'ar, wancan ma ya je, wancan waccan ma ya je, ya yi azumin Ramadanin da ta wuce, ya yi na bana, yana fatan Allah ya sa ana raye, zai na baɗi, amma ba zai sa a kankare masa ba, saboda me? Saboda yana aikata manya-manyan zunubai. To kaga su kwanta da wannan mummunan sifa ta annamimanci, wacce Allah ya zarge ta a cikin Alkur'ani, hammazin masha'in binamim, yana jefa mutum wajen asara babba, ya rasa falala ta Allah madaukakin sarki. Sai fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, bai halatta ba musulmi yana rena saƙo, don wai Bahaushe ya ce ɗan haƙƙin da ka rena shi ke tsole maka ido, kana ganin shi karamin saƙo ne ka rena shi sai ka aikata shi ko ka yi sakaci da shi, kuma sai ya jefa ka cikin fushin Allah, sai ya jefa ka cikin ukuba Allah. Tunda yanzu kaman abin da ya shafi sarkin fitsari ka, ana ganin shi karamin abu ne, ana ganin shi abu ne wanda bai taka kara karya ba, to amma kuma sai gashi ya jefa mutum cikin fushin Allah madaukakin sarki. To duk abin da yake saƙo ne, aka ce ma wannan abin saƙo ne, to karkare na shi, ka duba girman wanda zaka aikata wajen saba masa, kar ka duba karantan saban. Tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna ganinsa kuna ɗaukansa a matsayin karami, amma kuma a gurin Allah babba ne. Sai jefa mutum cikin fushin Allah subhanahu wataala. Ka yake nan bai kamata musulmi ya zamanto yana rena sabo ba. Shi yasa a wajen umurni an ce ku aikata gwargwadon ikon, amma da aka zo hanifa ba a ce ku hannu gurgudun ikon ku ba cewa akai ku hannu gaba daya ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu da abin da na umurce ku ku yi gurgudun ikon ku saboda wani yafi wani karfin imani bisa wannan umurin wani zai iya yin sa 100% wani kuma zai iya yin sa 80% wani zai iya yin 50 to kowa yi gurgudun ikon sa to amma kuma abin da aka hana fa ba a ce gurgudun iko ba wa mana haitukum anhu fajtanibuhu duka kawai ku kaurace masa 100%. Kake nan komin karancin laifi ba a so ba wa ya saba wa Allah madaukakin sarki da wannan laifi yayi kokarin guje ma wannan laifi da nisantan wannan laifi fa'ida ta tara da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewar fitsarin dan adam najasa ce fitsarin dan adam najasa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa wannan mutumi ana masa azaba cikin kabarin sa saboda baya tsarkakuwa daga fitsari kaga kenan ya nuna fitsarin na zama me najasa sawa'un tsarkin kansa ko kuma tsarki ga tufafin sa a lokacin da fitsarin ya taba fa'ida ta 10 da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci wajibcin gusar da najasa koda ko ba lokacin sallah ba karkace a to ai yanzu ba lokacin sallah ba bari sai sallah zo a'a ba a so mutun ya zauna da najasa dole ne najasa in ta taba ka koda ko tsakar dare ne koda kuwa da 50 ne kaga ai da 50 ba lokacin sallah bane karkace a bari sai azhar ta zo ba a so mutun ya yi jinkiri ba a so ya zauna da najasa a gangan jikin sa ana so ya gaggawan gusar da ita a lokacin da ta taba shi ko kuma lokacin da ta fita daga jikin sa akan ana so ya yi gaggawan tsarki to kaga wannan shi ya bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba zai je ma fitar da najasan bai tsarki ba amma musulmi yana fitarwa ake so ya tsarki tana taba gangan jikin sa ake so ya tsarkake ta tana taba tufafin sa ake so ya tsarkake ta kar ya ce bari mu bari sai lokacin ibada a'a kar ya jefa shi cikin fushin Allah madaukakin sa kenan ana so musulmi ya zauna cikin tsarki koda ko bashi da alwala dai kar ya zamanto ya rasa tsarki tattare da shi fa'ida ta 12 da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa ya halatta a ambaci azaba ta kabari saboda mutane su dauki darasi saboda mutane su dauki izina sannan kuma ya halatta a tsawatar sai fa'ida ta 13 ku ta kusa da karshe kenan ko kuma mu je 15 sai mu tsaya fa'ida ta 13 da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci tausayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga al'ummarsa annabi da yazo ya tararo ana azaba ma waɗannan mutane guda biyu ai tausayi ne yasa ya dauki tinkan dibino ya raba gida biyu yasa rabi a wannan kabarin rabi a wannan kabarin yace akwai fatan a sassauta musu azaban matukar wannan tinkan dibino ba su bushe ba me yake bi annabi haka tausayi annabi yana tausayin al'ummarsa har ma wanda suke saban Allah annabi yana tausaya musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa ceto akwai na dan wani lokaci kamar yadda akwai ceto na dindindin ceto na dan wani lokaci shine wanda annabi yayi wa waɗannan mutane cewa wannan tinkan dibino da ya dasa a kaburburan su na dan wani lokaci ne saboda in sun bushe za a iya ci gaba da azabar kabari idan kwana hudu suka yi ko biyar kaga za su samu sassaucin azaba na kwana hudu ko biyar in ma sati wannan tinkan dibino ya bai bushe ba za su samu sassaucin azaba na sati guda to daga nan kuma sai a ci gaba a dora daga inda aka tsaya Allah ya tsiratar da mu to kaga kenan akwai ceto na dan wani lokaci akwai kuma ceto na dindindin shine wanda ya cancanci shiga wuta saboda wasu laifuffuka da yayi sai a zo a masa ceto shikenan sai a fasa sa shi a wutan a masa rahama ya shiga aljanna kaga wannan ceto ne na dindindin ko kuma wanda ya riga ya shiga wutan ma har an fara masa azaba sai a je a masa ceto a fidda shi daga wutan da rahama Allah subhanahu wataala ko kuma ceton masu ceton da Allah ya yarda su yi ceto cikin annabawa da mutanen kirki da kuma kananin yara da suka rasu ba su balaga ba a masa ceto daga wuta zuwa aljanna kaga wannan ceto ne na na dindindin fa'ida ta 15 wacce za ta zama ita ce ta karshe cikin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci kwadaituwan sahabbai Allah yarda da su wajen tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shige musu duhu ko kuma game da hikima da ta sa annabi yayi kaza ko ya faɗi kaza ko ya aikata kaza saboda a wannan hadisi kamar yadda Ibn Abbas ya bada labari Allah yarda da shi da babansa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ga wannan kaburbura guda biyu ya musu bayani cewa ana azaba wa ma'abota kaburburan nan guda biyu sannan kuma dalilin da yasa ake musu azaban ba wani abu bane mai girma a gare su inda sun ga dama wajen kubuce masa shine musu bayani cewa ɗaya daga cikin su baya tsarkaka daga fisadi ɗaya kuma yana yawo da annabimanci kenan da kaga dama zaka tsaya ka tsarkaku daga fisari ba abu ne mai wahala ba abu ne mai girma sannan da kaga dama zaka kame kanka daga annabimanci abu ne mai sauki ai annabimanci ma yafi wahala maganganun da zaka lima fa'alta hadha ya manzon Allah me yasa kai wannan aikin sai annabi ya ce me la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa akwai fatan a sassauta musu wannan azabar matukar wannan tinkan dibino bai bushe ba kaga wannan ya nuna mana kenan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasu lokatai sukan tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam hikima da yasa annabi sallallahu sallam ya aikata wasu abubuwa kuma annabi yana ba su amsa wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da wannan hadisi na azaba da annabi yayi bayani na kabari da aka yi wa wasu mutane guda biyu wanda annabi ya dasa tinkan dibino a kaburburan nasu guda biyu fatan Allah madaukakin sarki ya sassauta musu azaban kuma shine hadisi na karshe a wannan babi da muka dau lokaci muna cikin sa babul khala'i wal istitaba ina ga babu dukhulil khala'i wal istitaba ina ga zamu je zuwa ga babi na gaba shine babu suwak
bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala sayyidil mursalin babu siwak an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشقى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
wannan sabon babi ne kusan zai zama babi na uku kenan da muka shige shi a wannan littafi na Umdatul Ahkam yace babu siwak wannan kalma ta as-siwak ana amfani da ita ga shi abin da za a yi aswakin da shi ɗan sanda da za a karya a yi aswaki da shi ana kiransa a larabci as-siwak sannan shi aikin goge baki din shi ma a larabci ana kiransa as-siwak kenan wannan babi ya kunshi magana kan abubuwa guda biyu na farko shi karan kansa aikin aswaki din tsarkake baki din na biyu shi abin da za a yi aswakin da shi to shi kuma aswaki kamar yadda malamai suka yi bayani shine mutum yayi amfani da dan karamin sanda ko wani abu makamancin sa dan tsaftace bakin sa baki kuma an ce baki ya hada da hakoransa dan ya tafiye da yalo yalo ko baki baki da wannan haƙora suka yi kaga ba a so mutum ya zamanto ya bar haƙoransa sun yi baƙaƙe kirin ba daɗin gani ko kuma sun yi yalo shar wani za ga har kore kore yake ba a so musulmi ya bar bakinsa haka shi yasa aka kwaɗaitar da mu wajen yin aswaki ba a so mutum ya bar haƙoransa su zama haka to kaga kenan aswaki kamar yadda malamai suka yi bayani za a yi ne da ɗan sanda ko kuma wani abu makamancinsa dan tsaftace baki ta hanyar gusar da abin da zai iya bata maka haƙoranka ka tsaftace shi sannan ka tsaftace harshenka saboda harshe duk wani abu da ya raba baki dole sai ya taba harshe kowane irin abu ne abinci ne abun sha ne menene duk dai abin da aka sa a baki me zaki ne me tsami ne me bauri ne in dai yadda raba ki me kauri ne ruwa ruwa ne sai ya taba harshe to kaga kuwa harshe zai zamanto ya tara abubuwa da yawa wanda in aka bashi ba a tsaftace shi zaka ji wari na fitowa daga baki kenan a lokacin da mutun yazo asuwaki ana so ya tsaftace bangarori na bakin sa gaba daya na farko hakwaransa saboda hakwara sune a lokacin da mutun yake magana zaka ga ana kallon su sai zama ya tsaftace su su zan basu yi baki ba a basu kore ba a basu ja ba basu yellow ba sannan ya tsaftace harshen sa saboda duk abin da ya sauka baki dole sai ya taba harshe sannan kuma ya tsaftace dasorin sa saboda shi ma yana cikin bakin wasu abubuwa da mutun ke sa a bakin sa zai ci zai taba dasori din ta yanda in bai tsarkake ba shi ma zai zama yana wari da kuma duk wani kwarmi na cikin baki gefen bakin sa na dama jikin kumatin sa sama da kasa duka kaga abu zai iya kuya ko ba abu bai kuya ba in ya zama ba a tsaftace shi shi ma zai iya fidda wari haka gefen bakin sa na hagu kumatin sa sama da kasa duka da kuma cikin bakin sa kasan harshe da shi can kasan harshe din duka ana so idan mutun yazo asuwaci ko yazo goge baki da kowane irin abu ne na goge baki ko da brush ne duka ya ratsa ya shiga waɗannan gurare ta yanda dai zai zamanto ya tsaftace bakin sa daga wari shi asuwaki ko kuma tsaftace baki yana da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya dade shi Abu Huraira tarjumar sa ta gabata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashuqqa ala ummati ba da dan kar tsananta wa al umma ta ba la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin da na umurce su da yin aswaki a yayin kowace sallah a duk lokacin da aka zo sallah gurin kowace sallah ba dan ka tsananta musu ba to da na umurce su da yin aswaki a gun kowace sallah wannan kaga zai nuna maka kenan sallah ibada ce wacce take da girman gaske shi yasa ma aka shar'anta mana yin tsarki gabanin mu shige ta domin ita sallah ganawa ce tsakanin bawa da ubangijinsa to ana so gabanin ka je ganawa kai bawa tsakanin ka da wanda ya halicce ka ka je a yanayi wanda yake mafi kyau kai alola kaga inda kura a tattare da kai duka wawwanke wannan kuran sannan in so samu ne ka tsaftace bakinka ta yanda zaka je kana gana da ubangijinka bakinka baya tashi bakinka baya wari shi yasa annabi yace da ya umurce su da yin aswaki a gurin kowace sallah dan me dan su shiga ibadan nan mai girma ta ganawa da bawa zai da ubangijinsa su shige ta a yanayi mafi kyau ya zama bakin su yana dauke da kamshi in ma babu kamshin dai kar ya zamanto akwai wari a tattare da wannan baki nasu a lokacin da suka je suna ganawa da ubangijinsu to wannan hadisi da muka karanta malamai sun fitar da darussa karkashin sa wanda basu gaza 15 ba da fa'idoji amma dai zamu ambaci guda 10 daga cikin su abuna gabanin mu duba darussa da fa'idoji karkashin wannan hadisi shi aswaki da mutun zai yi ko tsaftace baki da mutun zai yi ai yana kokarin gusar da kazanta ne daga bakin sa ko to shin idan mutun yazo zai aswaki da hannun dama ya kamata yayi aswaki ko kuma da hannun hagu ya kamata yayi aswaki mun san abubuwan da ake aikatawa akwai abin da in ka tashi aikatawa kowane duka gaban ka guda biyu da dama da hagu ana so ka aikata musu akwai abin da kuma in ka zo bangare ɗaya ne kawai ake so ka yi da shi yanzu mu dau misali idan mutum ya zo wanka ai dole zai wanke gabansa guda biyu gabata zai wanke na dama zai wanke na hagu haka in ya zo alwala dole zai wanke hannun dama zai wanke hannun hagu zai wanke kafar dama zai wanke kafar hagu in ya zo shiga masallaci ai dole daga gangan jikinsa gaba ɗaya zai shiga ba zai ce zai shiga da dama ya bar hagu ba dole da dama da hagun duka zai shiga
in yazo shiga ban daki da dama da dama da hagun duka zai shiga ba zai ce a tunda in ban daki ne bari in shiga da hagun bar dama a waje kaga dole da dukan su zai shiga ko to shine malamai suka ce dangane da abubuwan da bawa yake aikata sun kasu kashi uku akwai abin da dole ne gabanka duka sai kai da su da dama da hagu akwai abin da kuma zaka iya yi da gaba kwa daya ce sai suka ce to abin da zaka yi da gabanka guda biyu duka sai a duba a ga idan abin na karamci ne idan abin na girma ne idan abin na girmamawa ne to sai ka fara in duka gabbai guda biyu za a yi da su sai ka fara da dama kafin hagu yanzu alola ai duka za a wanke dama da hagu to tunda ne karamci ne da girma da daukaka ibada ce to ka fara da dama gabanin kai hagu shiga masallaci tunda gurin ibada ne kuma duka zaka shiga da dama da hagu gaba daya to ka fara da dama gabanin hagu to amma idan ya zamanto abin na kashe ne kuma ya zamanto duka gabanka guda biyu za kai amfani da su a wannan abun to ka fara da hagu kafin dama kaman shiga ban daki ya shafi kashi kazanta za a je a zubar to nan ka fara shiga da kafar hagu gabanin kafar dama wannan abin da ya shafi wanda za ka yi da gabanka gabaki daya duka guda biyu to sai wanda kuma ya keɓanta da gaba daya idan na karamci ne an fi so ka yi da dama misali cin abinci kaga wannan an fi so kai da ne kai da dama misali fita daga ban daki an fi so ka fara fita daga kafar dama to sai kuma in abin ya zamanto na kaskanci ko kuma kashe kuma ya zama da gaba ɗaya kawai za ka yi nan suka ce kai da hagu kamar face majina kaman tsarki na fitsari kaga ai ba da hannu biyu ake yi ba da hannu ɗaya ake to nan kai da hagu kenan duk wani abu na karamci inda hannu ɗaya ake yi kai da dama duk wani abu na kashe inda hannu ɗaya ake kai da hagu idan kuma abun duka daga ban ake na karamci ne fara yi da dama kafin hagu in kuma na kashe ne fara yi da hagu gabanin dama to yanzu mu dawo batun aswaki yanzu aswaki da za a yi a tsabtace baki karamci ne ko kashi kenan tunda karamci ne a yi shi da dama now a yi shi da hagu kashi ne kenan karamci ne to a nan malamai suna da ra'ayoyi guda biyu kamar yadda kuma kuka kashi gida wasu malaman da suka tashi suka ce to ai shi aswakin ibada ne tunda ibada ne a yi ta da dama wasu kuma da suka duba sai suka ce to ai abinda zaka fito da shi daga bakinka kazanta ne ka kazanta kuma ba a so a yi amfani da dama wajen fito da kazanta kamar fata majina ne ko kuma yanzu ai da muka zo bayani a alwala sheka ruwa a hanci mun ce ba a so a face da dama saboda abin da zai fito daga hancin kazanta ne dama kuma ba a so a taba kazanta da ita an fi so a face da hagu to da suka tashi suka ce to ai bakinka kazanta zaka tsabtace ta yanda yanzu inda zaka barshi bakin zai tawari to ya kamata kazanta ka tsabtace da hannun dama sai suka ce a sai dai kai da hagu Ibnu Taymiya sai ya tafi da wannan fahimtar cewa tunda kazanta ne zaka tsabtace daga bakinka ta yanda yanzu misali da zaka bar tsabtace baki kai sati baka tsabtace baki ba kake tsammanin bakin zai kasance to kaga inda ko zaka yi ta tsabtacewa kullum ai kana fidda kazanta ne dan abubuwan da ya taru a bakinka na abincin da ka ci wanda ya taru ko abincin ne yanzu aka ajiye shi daddare zuwa wayewan gari ko ya wuni ya kwana zaka je yana waye to kai kuma ba abinci daya ba ba biyu ba suke shiga bakin nan kuma dole wani abu zai saura a bakin dan kurkurewar ruwa ba zai tafi yadda shi ba sai an tsabtace shi to inda zaka bashi bakin sai ya tawari to yanzu amfani da zaka yi da hannunka ai kana kokarin tsabtace kazanta ne daga bakinka saboda kan bakinka yi wari yace to tunda kazanta ne zaka tsabtace zai tafi daidai da face hanci shi ma ai kazanta ce za ta fito saboda haka shi yana ga idan ka zo aswaki zaka yi ne da hannun hagu saboda kazanta ne zaka kusa in ka zo brush za ka yi ne da
hannun hagu saboda kazanta ce zaka kusar da ita daga bakinka kusan dai akwai maganganu waɗanda suke masu tarin yawa na malamai dangane da cewa wani hannu ne kamata ka tsaftace bakinka da shi to amma wannan ra'ayi na biyu kamar yana da ƙarfi sosai
tabbas in mun yi dube zuwa ga tsaftace baki ai kazanta ce ake kokarin tarwa
yanzu misali da zaka tofar da yawo a jikin wani zai ji dadi
ba zai ji dadi ba
annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana kar a tofar da yawo a masallaci yace wanda kuma ya tofar to kafara shine ya busule shi kar wani ya gani saboda in wani ya gani zai cutu da ba kazanta bane za a ce kar a tofar misali yanzu gumi
duk da gumi ma za a iya cewa wani abu ne wanda zai yana da alaka da dauda amma ai an fi kyaman yawo akan gumi
za ku iya gaisa da mutum da gumi a jikinsa baka damu ba ya yi gumi amma ya tofa maka yawo sai ka ji hankalinka ya tashi
saboda mai kazanta ne bakin yana tattara abubuwa da yawa
kuma baki ko da ma bai ci abu ba a lokacin da ya zauna haka shi kadai zaka ji yana tashi shi yasa mai azumi idan ya wuni zaka ji bakinsa yana dan tashi haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace warin bakin mai azumi yafi kamshin almisk inji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ra'ayi tabbas ko fahimta na ibnu taymiya Allah masa rahama yana da karfi sosai son samu in mutum ya tashi tsaftace bakinsa ya yi da hau
saboda mai kazanta ne zai gusar
ta kuma dama an fi so a yi abu na karamci da girma da girmamawa
to tsaftace baki kuma akwai wani abu na
koma baya na sakamakon kazanta da za a fitar daga bakin sai ya zama yinsa da daman kamar ba a girmama daman sosai ba
amma inda mutum zai ba za a ce ya yi laifi ba
misali a ce mutum ya zo ya yi asuwakinsa da dama ya yi brush ɗinsa da dama ba za a ce ya yi laifi ba amma a babin karrama hannun dama kamar yadda Allah ya karrama ta inda zai da hagun hakan shi zai fi saboda me saboda tsaftace baki ne ina ga fa'idoji da hadisin ya kunsa saboda ƙurewar lokaci za mu takaita sai Allah kai mu haduwa ta gaba sai mu dasa aya a nan abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh